نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت قال من وكي ما يكوى ما يكوى ما يكوى وانا ينونا من وانا راناتي وكوكو واتو منا صبر وكوكو بوسع رمضان هجرة مدير اليهودو لسلاسين دسارة ثمان زو صلى الله عليه وسلم لقى مكة زو مدينة وانده دي يومنا شاترة وقت انبير شكرا تجيبو بيو لشاترة إن يوم هو بسمان تابر جمعون تكي قلشان سورة آل عمران أيو زامو أولا كراتو فرقون سورة وردو سورة النساء إتا سورة النساء سورة المدنية كما سنة كنشد آيوي وردو تليد سبعين دا شدا لدو سمع لمن سنشي كود بقو يكو كما دا بيار أما دي زامو قيل السافي وان دا شي ابن كفرية تفيا كي ayoyin ta 176 malai yake cewa topic din da kowa to surar ta kunta jigajigan al'amura shine al-ahkamu shakhsiyya bayani akan abin da suka shafi wato hukunce hukunce na shakhsiyya ta dan adam wato rayuwa ta shi dan adam wa rawadu bayna bani al-bashari fi ma bainahum wa fi ma bainahum wa bain khaliqihim sannan da yadda za a yi bayani akan hukunce-hukunce da suke da alaka da juna na soyayyen adam kamar auratayya, cinikayya da kuma bayani na marayu da hukuncin su da masu rauni da sauransu da kuma tsakanin bayi da mahaliccinsu wannan duk za a yi bayani da hifzi hukuncin du'afa domin a kiyaye wato haƙƙoƙin masu rauni musulunci shine addinin da ya kula da haƙƙin mai rauni kuma yake kare masa haƙƙinsa da kuma umarni a bashi haƙƙinsa wannan zai bayyana ƙarara a cikin karatu mu insha Allah a cikin wannan sura shi yasa kullun duk wata da'awa ta kula da haƙƙin dan adam kula da haƙƙin yara kula da haƙƙin marayu kula da haƙƙin mata to addinin musulunci shine yake da wannan haƙoƙi kuma shike da wannan kulawa duk wasu da'awa da ake za ka gana ƙarya ne kawai na a fake da guzuma ne a harkar sana'a ko kuma a fake da wannan dan a ci amfaninsa saboda haka muna fata abinda wannan sura za ta karantar da mu akwai buƙatar mu natsu domin hukunce-hukunce ne har da bayanin hukunce-hukuncen gado dole suna buƙatar a natsu shi hukunci ba ya bambanta da wa'azi wa'azi a yi maka gargaɗi a ja kunnenka amma shi hukunci iya gaya ma ga kaza hukuncin sa kaza saboda haka da mai karatun da wanda suke sauraro muna fata za mu natsu domin mu amfana da hukunce-hukuncen da suke cikin wannan sura alhamdulillah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
نعم الله مدعوك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا قوم تاني وجدوا وانجزوا وانجزوا حديثكم دقريب بدا وخلق من هذا وجهة صنعي حال التامة ما تسل جزكت إتوى النار وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فنم كما يياتا يبزا ويواتا ديوا مزا جمزا إتواتو مزا ما سيوا جماتا ما سيوا إتوى النار دكما ما تسل أك حال التالة جزكت ألا يواتا حال التوما سيوا نمزا جماتا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وجسوران الله واندا كوكي ما ديا لشي لسونانسا كوكي سوى دان الله إيمان كذا دان الله بري دان الله واندا كوكي ما ديا لسونانسا توكو جسورانسا والأرحام أكنا انتماز منتا وجسوران تبا تدينكي تا دعينهم قلتلي تا وصادر دكتا شيني والأرحام واتقوا الله وجد قران الله الذي تساءلون به والأرحام وجد قران الله وان كوكي ما جيا ده سنانسا هر ويو وجد قران زمنتا كر كو تفاتا ايتما دومين متينتا ان الله كان عليكم رقيبا للي الله يا كسانتي رقيبا واتومي كيوني اكانكو شيني رقيب وان كي بيبي دي ابين ده كيكي a koyaushe a kowane irin hali kake halin bacci halin farke tafiya kake zauna kake kwance kake yana ne yana muraqabarka to Allah shi ke kiwon ku shike kula da duk halin da kuke ciki mai wannan sifa shine mai kula da ku duk halin da kuke to kuji tsoron shi inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai kiwo ne akan ku saboda haka ku bi dokokinsa ku kiyaye ku nisanci kafa wato ainihin dokokinsa wannan sura kamar yadda muka ji a baya Aisha tana cewa tana cikin surori da aka saukar a Madina bayan tana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan tarewarta ita ko Aisha ba ta tare ba da manzo sai bayan da aka zo Madina shi yasa take cewa da Bakara da Nisa'i dukkansu surori ne da ainihin aka saukar da su a Madina. Surorin da aka saukar a Madina su ne surorin da suke kunshe da hukunce-hukunce galibi wanda suke bayanin ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza. Sai surar ta buɗe a mabuɗinta da kira na bai ɗaya, kira na kowa da kowa, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Wannan nida'i ne wanda ya haɗa muminai da musulmai da fasikai har ma da kafirai. Kira ne kowa da kowa ake kira cewa ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku, allazi khalaqakum min nafsin wahida, wanda ya halicce ku daga rai daya. Dan ana so ne a yi ishara da nuni cewa duk yadda muke yanzu bisa bambancin launi na fata da yanayi na wani dogo wani gajere wani kyakkyawa wani mummuna wani fari wani baki, to sai ake tuna mana ga asalinmu. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga wata rai kwaya ɗaya. Wannan rai ita ce malaman tafsiri suka ce ita ce ran Adam alaihi salam. Adam shi ne Allah ya halitta da hannunsa, sannan kuma bayan nan aka ɗebi wato haƙarƙarinsa. Wasu malaman tafsiri suka ce na hagu kuma na sama shi ne ya fi tamfara, haƙurƙura yadda suke to na sama-sama wajen nan sai fi tamfara. Daga nan aka ɗiba aka halicci Hawwa'u alaihi salam. Shi yasa sai Allah ya ce a wannan aya wato ainihin wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, sannan ya halitta mata matarta. Yannan an ce naf, ita naf da larabci mace ce. shi yasa za ku ga an ce khalaqakum min nafsin wahidatin, saboda nuna maka rai nafs mace ce da larabci, da namiji ce ya ce min nafsin wahidin, amma sai aka ce min nafsin wahidatin, ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai ɗaya, dukkan wannan ga kakafinmu daga tsatsone na Adam alaihi salam. Kun gane da kyau, sannan aka halicce masa matarsa shi wannan rai ɗin, wato shi ne Adam, aka halicce masa abokiyar zamansa Hawwa'u daga haƙarƙarinsa. Malaman tafsiri wasu suka ce yana bacci, aka ɗebe haƙarƙarinsa aka halicci matarsa ita ce Hawwa'u alaiha salam. Ya inganta a cikin hadisi cewa hadisi ingantacce, Allah ke cewa, wato hadisi annabi ke cewa ubudullaha ka'annaka tarah, ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan kai ba ka ganin Allah to shi Allah yana ganinka. Shi yasa nan aka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa. Daga Adam da Hawwa'u su biyun nan, daga nan duk sauran tsatsone duniya aka same su. Shine Allah ya ce aka yada halittu masu yawa, maza da mata, tsakanin annabi Adam da Allah ya halitta, sannan da matarsa da aka halitta masa ta hanyar haƙarƙarinsu da aka ɗiba. A nan ne malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mar'ata khuliqat min dhilalin, lallai ita mace an halicce ta ne daga haƙarƙari. Saboda haka wa inna a'awaja shay fi dhilali ala, mafi karkatan wani abu a cikin jikin ɗan adam shine haƙarƙarin sa na sama. Haƙarƙari wannan ba miƙe ta ba santar haka, a kantare ki. To ita mace a wato Hawwa'u an halicce ta daga wannan haƙarƙari wanda yake a karkace na sama kenan. Fa in zahabta tuqimahu kasartahu, in kace zaka miƙar da shi wannan haƙarƙarin zaka karya shi. Wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha yawn, tunda daga haƙarƙari kantarelle aka halicci Hawwa'u, to haka ɗabi'ar mata Allah ya yi su, ɗabi'ar saka take a tankware a karkace, duk sanda kace za ka miƙar da mace taimaka yadda kake so 100%, to lallai za ka karya wannan haƙarƙarin, shi ne za ka sake ta. Yasa sai annabi ya ce in za ka ji daɗi da ita ka ji daɗi da ita a haka yadda take nan. Yau a gida yau ana zaune lafiya, gobe kuma taimaka ba daidai ba, saboda haka take dama ita a karkace da ɗabi'arta da hankalinta duka. Wajen hankali mun karanta da ku a baya na kafatu aƙalin ne, tunaninsu bai kai tunani irin na namiji ba. Haka nan kuma halittarsu ta rauni da yanayinsu haka suke wato a tankware. Shi yasa duk namijin da yake sai matarsa ce mai komai yadda yake so, to watakila wannan ba zai zauna da macen aure ba. Yau zai aura, gobe zai saki, gobe zai aura, saboda bai fahimci wannan karatun ba. Da ya fahimta to zai zauna ne da ita haka, domin haka hankalin ki yake, haka kuma tunanin ta, haka ɗabi'arta tun daga farkon halitta suke na su mata. Shi yasa haka ake zama da su, in an yi aure ake cewa kai kai haƙuri, sai kuma ki zama mai biyayya. Kai abin da ake maka nasiha kenan, kai haƙuri, dan yau za ta yi maka daidai, gobe za ta yi maka ba daidai ba. Ita kuma ta zama mai da'a, domin kai ne a sama. Saboda haka Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, ji tsoron Allah wanda kuke magiya da sunansa. Magiya shi ne kuna cewa as'aluka billah, ba za ka zo kana cewa ina roƙonka dan Allah kai man kaza, dan Allah kai man kaza. To mai wannan sunan, ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya tsakaninku da sunansa. Kinan kamar ana nunawa ne kenan, in kun tashi wata buƙatar ku ga wani za ku haɗa shi da Allah dan yi muku. To wannan mai wannan sunan shi ne Allah, ku ji tsoronsa. Shi ko jin tsoron Allah mun sha bayani shi ne imtisalu awamirillah wa sunnati nawahihi, ƙoƙarin bin Allah sau da ƙafa dokokinsa da kuma nisantar hana-hanansa, shi yake ce mata takawa. Sai sannan Allah ya ce wal arhama, haka nan zumunta ita ma ku ji tsoranta kar ku yanke ta, ji tsoran zumunta shine rashin yanke ta. Ya zama ɗan uwanka kana sadar da zumunci tsakanin ka da shi, ɗan uwanka kana sadar da zumunci da ita, tana zuwa ko kana zuwa, abinda ya dace na ihsani da kyautatawa ana yi wa juna. Wannan yana daga cikin abinda Allah ya umarni, saboda shi yanke zumunta yana cikin manya-manyan kaba'i, manya-manyan zunubai, wanda ke so a tsawaita masa rayuwarsa to ya sadar da zumunta, wanda yake so rayuwarsa ta albarka ya sadar da zumunta. Yana daga cikin abubuwan da Allah ke sanya albarka a rayuwa, rayuwa ta tsawo. Malaman suka ce tsawaita wannan shine ka sami rayuwa kwanakin da Allah ya baka sai Allah ya sa masa albarka. Ba ya ɗebo maka kwana ko shekara 50 za a ƙara maka wata 50 bane dan kana sadar da zumunta. A cikin shekara 50 din da aka ɗebo ma Allah zai sanya musu albarka. Kai ayyuka muhimmai wanda za su amfane ka duniyar ka da lahira ka. Haka wasu malaman suka fassara wannan hadisi. Wa wannan malamai masu ɓangaren ƙira'a an yi ma wurin ƙira'a daban-daban. Akwai ƙira'a da ta zo aka yi ta zagi fi wata ƙullahi ladi ta sa'alu ne bihi wal arham, za ka yi ma wannan sinun ɗin shadda kenan. Sannan wajen arhama ɗin ita ma akwai ƙira'a da ta zo ana yi mata hafza, wato ana yi mata kisra, za ka ce wata ƙullahi ladi ta sa'alu ne bihi wal arhami. Ai mamman ɗin kasara sai dai ba ita ce ƙira'a ta jumhur ba, amma dai ita ma ƙira'a ce mutawatira kamar yadda malaman ƙira'a suke bayani. Ibn Kathir nan ya ɗan yi bayani kaɗan a ciki, dukkansu babu abin nan, amma an fi rinjayar da wal arhama domin su malaman lugha suna cewa in za a yi jarra za a kawo babun, kamar a ce wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi sai a ce wa bil arhami. To kuma shi Qur'ani kun san ba a yi masa gyara, da iya na hawan ka da iya larabcinka yadda aya ta sauka ka za a karanta ta, ba ka yi saka kwafa ko ka saka labakun ba a nan, saboda na hau ka ce kar a karya ka'idan masu na hau a ce wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wa bil arhami, ba za a cika wannan babun ɗin ba. Haka za a bar shi idan duk inda wata ka'ida ta nahawu ta zo ta ci karo da ƙira'a yadda Annabi ya karanta, to sai a jingina ka'idar nahawu a cikin ƙira'a ɗin. An fahimta da kyau. Inna Allaha kana alaykum raqiba, lallai Allah ya kasance mai kiwatar ku ne duk inda kuke da abin da kuke gaba ɗaya. Wa huwa muraqibu li jami'i ahwalikum wa amalikum kama qala wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah mai kiwon ku ne dukkan halin da kuke ciki da dukkan aiki da kuke aikatawa, kamar yadda ta zo cikin suratul mujadala Allah na cewa wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah mai gani ne yana nan halarce da duk abin da kuke yana gani. Yanzu zaman nan da muke Allah yana gani, me muke yi yana gani, wasu ma da suke wani wurin me suke duk ilimin Allah da jinsa da ganinsa da ikon sa yana kewaye da bayansa. Allah ka ba mu jin tsoron Allah. Amin. Me Allah ya ci.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
نعم. Ka san ɗan ƙarin shirin ayar da muka wuce na ɗan manta wani abu ɗaya ake so in tuna mana shi ne abinda ake ce ma faqbatul haja. Manzo sallallahu alaihi wa sallam idan wani abu ya taso zai masahabansa bayani, to yakan karanta faqbatul haja kamar yadda ya zo Ibn Kathir ya kawo cikin hadisin wato Jarir bin Abdullah al-Bajali, cewa wata rana da wata ƙabila ta mudan suka zo da yanayi na talauci suka zo masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam, aka yi sallah da su ba komai a jikinsu sai irin fatar buzu ɗin nan da ya take ɗan rufe al'aurarsu saboda tsuntsar talauci. Abinda Annabi ya gama sallah ya juyo ga halin da suke ciki ya hau ya yi nahi ya tashi ya kubu batul haja, sannan ya faɗi cewa a taimaka musu. Sahabbai suka ta fito da abinci da tufafi, dandanan sai ga fuska Annabi tana haske tana walwala yana jin daɗi. saboda taimaka ma waɗannan miskinai da aka cikin lokaci sabai suka karɓa kira. Wannan muhallin shahid Ibn Kathir ya kawo cewa annabi lokacin sai da ya khutbatul haja. Khutbatul haja ita ce abinda muke karantawa galibin za mu fara karatu. Wannan kuma koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam in zai masa habbansa jawabi ko bayani ko khutba sai ya karanta wannan khutbatul haja din. Wanda sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam, Malam Albani ya yi dogon bayani a cikin littafinsa, ka koma ka gani shi har ma yana bayani cewa da yawa in ka ga malamai ko wasu na kyamarta, to wannan kyamar akwai kuskure. Ba dai akwai wasu za su tsara larabci da za ka fara bayani, ka tsara shi da sajaki da bayani nuna ka iya larabci, ka buɗe bayani da shi. Malam Albani ya ce duk wannan iya larabcinka da tsara shi bai yi ka karanta khutbatul haja ba domin ita annabi. Annabi ya fi kowa iya larabci, kuma ya fi kowa sanin abin da ya kamata ya bude, amma zai bude da ayoyin guda uku. Mun karanto su kuna ji koyaushe, Ibn Kathir ya kawo su a nan. Sannan kuma ya cika da ibara da innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa ƙarshe, sannan ya karanto waɗannan ayoyin, sannan ya cika ƙarshe da bayanin cewa bid'a fatace da sauransu. To da yawa za ka ga wasu suna kyamar su karanta saboda kila abinda ƙarshenta ya kunsa. Shi yasa muke kira ga ‘yan uwa ɗaliban ilimi mu rika ƙoƙari muna koyi da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam domin a ciki akwai lada, banda karantawa da kai ka sami ladan karantawa, sannan ka yi da niyyar koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma lada za a rubuta maka na ƙoƙarin koyi da manzo da sunnan sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace. Allah maɗaukaki ya ce wa atul yatama amwalahum bai wa marayun dukiyoyinsu wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, kada ku canza wato haramun da halal. Shine al-khabith, abinda yake mara kyau ku canza shi da kyakkyawa. Wala takulu amwalahum ila amwalikum, kada ku ci dukiyoyinsu zuwa dukiyoyinku, ma'ana ku haɗa su da naku domin ku riƙa cin nasun ba tare da an gane ba. Innahu kana huwan kabira, yin hakan zalunci ne ko kuma zunubi ne mai girma. To mun ce dama sura tana kunshe da hukunce-hukunce masu yawa musamman haƙƙin masu rauni. Saboda haka banda wancan mabuɗi da aka yi na waccan aya sai aka fara da maganar maraya. Wa atul yatama amwalahum, ku bai wa marayu dukiyoyinsu, haka Allah ya ce dukiyoyinsu. An ban maka maraya, kai ne babba a gida da dukiya haɗe ta gado, ka yi ƙoƙari a tsaya a raba gadar nan, a fitar da ba su suka da mamaci ya bari ake jinsa, sannan inda wasiya a fitar kamar da za mu ji a gaba. Sannan bayan nan sai kuma a zo a ga me ya rage, to abin da ya rage nan sai a raba gado. Don an raba ɗin kamar yadda za mu ji a gaba cewa yara da suke marayu ƙanana ana riƙe dukiyarsu ne, wanda suke sufaha ba su da waye riƙe ta a riƙe masu ita. To in sun girma lokacin da za a ba su, to a ba su kayansu. Shi ne wa atul yatama amwalahum, bai wa marayu dukiyoyinsu. Kada wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, kada ku cakuɗa wato ainihin mara kyau da mai kyau, ko kada ku cakuɗa halal da haram. Menene halal dukiyarka kai mai dukiya? Menene haramun? Shi ne kayan maraya. An mutu an ban muku miliyan goma, kila kai naka miliyan biyar, saura kuma na ‘yan uwanka miliyan biyar, sai ka ce bari ka haɗa kai kasuwanci. A yi ta kasuwanci ba lissafi, ba bayani, ba bayani nasu. Kana ta ɗauka kana hidindimunka cikin wannan dukiya, shi ne a nan wurin canza wato mummuna ko ka ce haramun da halal. Malamai masu tafsiri sun ƙara bayani suka ce wannan abinda ake da ta lokacin jahiliya, idan aka ban maka dabbobi aka raba gado, ga na marayun ga naka, sun san nasu an san naka, amma suna cakuɗa garke guda. Idan buƙatar ka ta tashi ta marayun can ita ce ko shi ne ɗan akuya bulbul, kai kuma naka ɗan akuyar kilikan jamami ne, sai ka kama nashi wanda yake bulbul heka sai heka ce ka bar mashi naka na. Amma madin
wanda ka sayar masa
ko kuma akuya ko saniya ko rakuma duk sanda bukata ka ta tashi sai ka kamo wato lafiyayye na maraya sai ka sayar kai kuma naka yake kan jama'a sai ka ban mashi lokacin da ake amfani da zinari akwai mai kyau akwai jam ga nashi mai kyau ga nashi mara kyau sai ka dauna shi mai kyau kai amfani da shi sai ka ban mashi mara kyau to shine nan Allah subhanahu wataala yake cewa wato kada a cikin wannan ayat wala tatabaddalul khabitha bitayyib kada ku canza ko ku cakuɗa mai kyau da mara kyau shi ga dukiyarsa an ware an bashi amma kai ta daukan tashi kana amfani da ita shi kuma kana ban masa mara kyau shine shari'a ta haramta wannan an gane da kyau bayan wannan haram sai Allah madaukaki yake cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyin su ila amwalikum wato zuwa ga dukiyoyin kamar yadda kenan kada ku ci abinda kaya take ishara ya halatta dukiyar mara a juya masa kenan kun gane da kyau don an juya wajen juya wannan abinda aka samu na amfani kamar yadda zamu ji a gaba zaka iya dauka kamar misali an ci ribar 10,000 kace to kai mabukaci ne zaka dauki 3,000 a ciki 7,000 tashi kuna gane wannan a'a kada ka zo a ci riba kai ka dauki 7,000 ka ban mashi 3,000 ko kuma a aje dukiyar tashi babu juyawa duk shekara a fitar da zakka kaga zakka za ki cinye ta ko kuma bukatunsa ana biya masa kudin makaranta ana yi masa kaza ana yi masa kaza da wannan duk aje a cinye ta sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci wato dukiyoyinsu zuwa ga dukiyoyinku shi yasa sai malamin suke cewa ila din nan kamar ma'ataki kamar ma'anan ma'aki wannan da miri fice domin larabci da ma'aikin suna wakiltar wasu da ma'aikin ɗin kamar kana cewa wala ta'kulu amwalahum ma amwalihim kar ku ci dukiyoyinsu tare da naku a ware na kowa a san nashi ga dukiyar maraya kai kuma ga taka idan har ma cewa za a iya bashi ko ciyar da shi cikin tashin wasan tashin da yake ci amma ka a cakuɗa yadda daga baya za a yi ta cinye ta ba a sani ba an fahimta da kyau Allah ya ce innahu kana hubban kabira wannan yin haka zunubi ne mai girman gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin haka domin yin hakan zai sababa cewa a ci dukiya ta maraya ita ko gaba za mu ji yadda cin ta yake mai Allah ya ce
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نقصا فكلوه هنيئا مريئا
نعم Allah mana ku ce wa in kuntum Allah tuqsidu bil yatama fankihu ma taba lakum min an nisa idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba bil yatama nan gane da marayu mata kenan fankihu ma taba lakum ku aure abin da ya muku dadi min an nisa ina mata masna ko biyu wa thalatha ko uku wa ruba ko hudu wa in kuntum Allah ta'dilu idan kun ji ba za ku iya kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba wajen auren mata fiye da ɗaya sai Allah ya ce ba wa ni da tak to ku tsaya kan ɗaya tak aw ma malakat aymanukum ko kuma abin da dama ku ta mallaka ita ce ku yanga kenan zalika adina Allah ta'ulu wannan shine abu mafi kusan da zai sa ba za ku yi zalunci ba wa atin nisa sadaqatihinna nihla ku baiwa mata wato sadaƙinsu
a matsayin wajibi kuma a matsayin kyauta. Fa in jibna lakum an shay'in minhu idan wato nafsan daga baya idan wani abu ya masu daɗi a ran su suka ɗauki wani abu suka ba ku kuma zaje wa kuluhu hani'an mari'a sai ku ci shi wato hani'an mari'a cikin jin daɗin rai kuma cikin jin daɗin haɗiya ku mazajen kenan ko kuma ku iyayen waɗannan mata da kuka aura. Kun fahimta da kyau. To mu ja wannan aya tana da ɗan ƙarin bayani da ya kamata kila sai an ƙara za mu fahimta kamar yadda malaman tafsiri suka ƙara mana. Wa in khiftum an la tuqsidu fil yatama. Idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba dangane da marayu, wataƙila haka ba za ka iya fahimta ba. Me ake nufi? Ibn Kathir ya kawo bayani ke cewa abinda ake nufi wato da can lokacin kafin zuwan musulunci, idan mutum yana da ‘yan uwa wacce take a iya aure ko kuma bayan ma zuwan musuluncin kafin wannan kunce-kunce sauka, kana da ‘yar uwa wacce take ‘yar uwarka ce amma akwai auratayya tsakani, shari’a ba ta haramta ba, kila an mutu an batta maraimiya ce ka ɗauko ta karki sai ta girma ta isa aure. Kaga kai ne wakilinta domin wurinka ta taso, sadakinta da aurenta da komai kila kai za a tinkara. To sai kuma kai ka ganta ka ce kana so, kai da kanka ko kuma ɗanka ya ce yana so. Fa daidai lokacin sai ya zama cewa in an tashi irin wannan sai a yi son zuciya. Tunda ni ne take ƙarƙashina wurina ta tashi kuma ni zan aura. Sadakinta mu ɗauka 100 ne ko 50 bisa kimarta da darajarta da iliminta da komai. Tunda ni ne mai cewa ga yadda za a yi kila sai ɗau 20 ba ta shi ne sadakin. Kaga nan an yi adalci? Kaga ba a ba ta sadakin da ya dace da ita ba. Ba a auren ne haramun ba a bisa musulunci za ka iya auren ‘yan uwarka wacce take ba a haramta maka ba. Kuma za ka iya ɗauko ‘yan uwarka karena wacce take kila akwai aure tsakanin ku an mutu an bar ta ba ko kai ka ɗauko karena ta. Kun fahimta da kyau. To abin da ake magana a nan in auren ta ya tashi kai ka auren kuma ka ki ba ta sadakin da ya dace shi ne laifi. Amma a shari'ance a daidai lokacin ka ce ina son ta zan aura, shari'a ta hana? Wataƙila sai dai ku rikici da matanka. Matanka ne za su ce mu ɗauko yarinyar mu reneta ta tashi gabanmu sannan ka ce za ka yi haɗa mu kishi da ita, mu ba mu yadda ba. Wataƙila za a sami wannan ɗan rikicin ko? Amma a shari'ance babu laifi, wannan kuma ya rage naka. Kila ka ce to tunda haka ne shi kenan bari in haƙura ba kwa san ta ƙofar da zama abokin zaman. Ni zatona ma ita ya kamata ta zama abokin zaman ku tunda tuni kun san halinta gaban ku ta taso ba wani rikici kun san halinta ko? Kun ka ci nasara ce. Ok, karba-karba ka ci saurare da al'ada da komai ka yi kayanta. A lokacin abin da shari'a take neman ka da shi shi ne ka ba ta sadakin misalinta. Idan 100 ne 50 ne abin da ya dace a bata. Wai kai haka shi kenan in ko har ba za ka yi ba ko shi ne Allah madaukaki ke cewa wa yaqtum Allah tuqsidu fil yatama. In kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba dangane da marayun da kuka ɗauko suka tashi ƙarƙashin ku. Muna ganewa? Banki hu mata balakum. Ku je can waje ku auri mata abin da ya muku daɗi masana wasu za su kawar ba. Ko biyu ko uku ko huɗu. Ita wannan a ƙyale ta wani aura kai ke haƙuri don kila za ka sanya son zuciya in kai za ka aura ko ɗanka. An fahimta da kyau. Ina jin yanzu bayani ya fito ko? To kaga sai Allah ya ce ku auri abin da ya muku daɗi na mata aka fara da biyu. Shi ne asali mata biyu ake aure. Inda hali sai a tafi uku. Inda hali hudu. Sai Allah ya ce in nan mata aka sake tafa ina kiftum Allah ta ajiye. In kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba fa wahidatan. To ɗaya. Malamin kinta a sheki nan in har ba za ka yi adalci ba to kai mijin mata ɗaya. Har ka yadda ka haura ɗaya. Musamman yanzu da ba ku yau. Da akwai hanyar da ake bi ta hanyar yaƙi ko ka gada ko ka je kasuwa ka sau zaka iya samun kuyanga tunda ita kuyanga ba ta da cikakken haƙi irin na daya ba sai an raba kwana da ita ba ba sai an waye kaza ba to kaga wannan yanayin har yau har gobe idan har ya zama cewa kana jin ba za ka iya adalci ba to lallai abinda ake neman ka da shi shine ka auri mace daya an fahimta da kyau daya kar ka ƙara inda ba za ka yi adalci ba domin duk wanda ya haɗa mata biyu bai adalci ba tsakaninsu gobe kiyama zai zo rabin jikinsa a shanye alamar cewa azzalimi ne baya adalci me adalci adalci wajen kwanciya adalci wajen abinda ake kira raba kwana kenan adalci wajen wurin da za ka ba su zauna tufafi da za ka ba su wannan shi ake bukata kai adalci ba za ka ce a wannan za ka ba ta kwana uku wancan ɗaya ba yau yadda wasu ke yi ya aje wata can gefen gari sannan wannan kuma ita ta zama uwar ƴaƴa yadda ya ga dama ya kewayo yanzu ta amarya ake wannan zalunci ne ba daidai ba duk wanda ya haka ya yi zalunci kuma shi ake kira cewa kar ya yarda in har yana jin ba zai adalci ba to ya tsaya a kan mace ɗaya ta malamai suna cewa mace ɗaya ita ce matar wanda yake ba adali ba domin in har zai zalunci ba zai ba ta haƙƙinsu ba to lallai kai ya haura ɗaya ɗin nan da nasi da alƙur'ani sannan magana ƙara aure sama da biyu shi ma malamai sun shigar da shi ƙarƙashin wannan cewa dole ka tabbatar kafin ka ƙara ta biyun nan haƙƙoƙi na aurata yanzu za ka iya ba su ba ka ƙara ta biyu ba wajen ciyarwa ana fama wajen inda za ka ba su wurin kwana ana fama abinda za ka ba su na ɗaurawa duka ɗaurasu ana fama wannan shi ma ba adalci ba ne za ka ƙara mace ta biyu sadda Allah ya gode maka halin ƙarawa tare da halin ci da ita da ba ta haƙƙinta za ka haƙura da ɗaya sadda ka san akwai matsala saboda mai ka aure ta ka kasance da ita kamar yadda ake fama wasu tara mata matan ne suke faman fatita shi yadda za su ci da kansu wannan kuskure ne kuma ya saba manatti na alƙur'ani ba haka Allah yake nufi a wannan sura da aka ce ka auri mace biyu ma'ana in kana da hali ka auri uku in kana da hali ka auri hudu in kana da hali rike su da ba su haƙƙinsu da ba su komai wanda suke auren mata fiye da ɗaya hatta haƙƙi na auratayya ta kwanciya ba su iyawa kaga ba daidai ba ne wannan zalunci ne saboda haka hanyar da kai aure a matsayinka na musulmi fiye da ɗaya amma bisa sharaɗin cewa za a sami wannan haƙoƙi waɗanda muka ji a wannan ayoyi an mana bayanin su saboda yin hakan shi ne adalci in ko ba haka ba to lallai kuskure ne akwai abin da malamai da nassi na alƙur'ani ya nuna cewa a nan ba a neman cewa sai ka yi daidai wa daida shi ne inda Allah ke cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum ba ku da ikon ku iya daidaitawa tsakanin matanku ko da ko kun yi kwaɗayin hakan shi ne abin da ya shafi so na zuciya so na kokon zuciya yadda kake son jummai watakila ba haka kake son layi ba ka fi son jummai a zuciyarka fiye da yadda kake son layi watakila wani dalili kuma yakan sa ko kila jummai ta fi iya tarairayarka ta fi iya lallashinka ta fi iya kwantar da kai tattare da biya muku bukatunka wannan so na zuciya in ka fi son wacce akan wacce Allah ba zai kama ka da wannan ba wannan babu laifi abinda aka hana shi ne an tamidu kullal maili a karkata dukkan karkata zuwa ga wancan dan ka fi son ta so na zuciya kuma abubuwa na fili masu bayyana komai ita magana ya zama da ita kake wacce ka watsa da ita kalmu Allah ba wannan shari'a ta haramta wannan saboda haka masu mata fiye da ɗaya sai a ji tsoron Allah a kyautata wannan mu'amalar saboda me Allah maɗaukaki ya yi bayani ne domin mu bi dokokinsa ba ana fa karanta ayoyin ba ne kaɗai don mu tsallake su kuma koma kalmar da aka ce fanki huma tsabalakum masna wa thalath wa ruba faulin mata abin da ya muku daɗi biyu ko uku ko huɗu wajen fassara wannan aya wasu sun ɗauki wata fahimta wanda ba ita ce ta magabata ba masana da aka faɗi wannan kalmar tana ɗaukar biyu wasu suka ce a'a masana wasu lantsuwar ba wai biyu ga uku nawa kenan sannan ga uku nawa kenan tara don an hada kenan ka iya auren mata tara wannan kuskure ne manzo sallallahu alaihi wasallam wannan tusiyar ce tashi shine ya auri mata fiye da hudu ya lokacin da ya wafati da matan sa tara kamar yadda bayani ya zo a wurare daban-daban amma kai yanzu ka zo ka ce zaka fahimci wannan wannan akida ce ta wasu daga cikin masu akida ta shi'a su suke da akidar cewa zaka iya auren mace wato ainihin har tara har ma sama da haka an kana so kuma suna kafa hujja da wannan wasu daga cikin shi'a suna da wannan akida kamar Ibn Kathir ya ambata mana nan a cikin tafsirinsa dan ma kar a ce ko abin nan ne masu bari ku je inda yake cewa eh yake cewa wato mujma'un alayhi bainal ulama illa ma hukiya an da'ifatin min shi'a abinda ake ijma'i ne duk gurin malamai ya ka magana Imam Shafi'i da sauransu cewa abinda aka iya yaddan maka shine zaka auri mace hudu ne kadai saboda wani hadisi da yazo lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya musulunta ana kiran shi wato Qais ibn Umayy al-Asadi ya musulunta yace yazo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa indi samani niswa na ina da mata takwas ya rasulullah fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ikhtar min hunna arba'a yace ka je ka zabi hudu a cikin takwas din saura kuma ka ba su hakuri shi musulunci iya iya katin abin da yake ki na namiji ke aura to kaga wannan ya rushe aqida su shi'a da wasu irin yan qur'ani din nan da suke cewa zaka iya auren mace har tare domin annabi yayi sannan kuma wai koyi ne da annabi sannan kuma aya ita ma kanta ai ta ce itna wato ko masana tola sannan tola sannan da ruba in an hada ta kenan wannan lissafin ba haka bane da nasi na alqur'ani kaga ya zo cikin alqur'ani Allah na cewa ja'ilul qudwat Allah madaukaki shine ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thalatha wa ruba Allah madaukaki shine ma'abucin wato sanya ainihin mala'iku su zama manzanni uli ajnihatin ma'abuta tikatikai akwai wanda suke da masna tikatikan su biyu akwai wanda suke da thalatha wato su sannan tsolata ko suna da fikafikai uku sannan akwai kuma ruba masu fikafikai hudu kaga a wannan aya ba za ka ce mala'ika ne za ka tara ka ce yana da nawa kenan ba haka nasi yake saboda haka wata fahimta sabanin wannan ta saba ma abin da ya inganta da kuma abin da ya zo a cikin nasi ina za ka auri mace wato biyu in Allah ya hore maka kuma ka ba su haƙƙinsu uku in Allah ya hore ma hudu kuma a ba su haƙƙin su yadda za a zauna da su tare da mutuntawa da kyautatawa in an yi haka a yanayin da muke na mata da suna zaune ba mazan aure an kyautata kuma daidai ne amma in har za a aura a aji babu ba su haƙƙin su wannan zalunci ne kuma Allah baya son zalunci an fahimta da kyau sannan maganar sadaki da aka ce in yi maka in bayan an ba su shi ma malamai suka ce da can idan uba aka ya aure da yi sadaki sai rike ci wannan baya yi ma ita amarya daɗi ko kuma shi mijin kila ya karɓa ya ci sai aka ce a'a idan ka aure da yarka ka ba ta sadakinta ta ɗauko wani abu ta ba ka sai ka ci da daɗin rai ko kuma kai miji bayan ka ba ta sadakinta ta zo gidan aure aure ya yi daɗi ta fara ma manta daɗin sadakin ta ɗauko ta baka saboda daɗin aure sai ka ci alali kuma yanta da kyau amma a hana Malam Abubakar Gumi Allah ya masa rahama kan yana cewa babu inda ake karar uba don ya ci kayan ɗansa sai idan uba ya ci sadaki in an so yar za ta iya kare shi kotu kuma a nemo shi a tsare shi gaban alƙali a ce ya ba ta kayanta Allah ya ji kan malam. Wannan abin da ya karanta kenan kuma ya yi ƙarin bayani a bisa ainihin fahimta saboda bayanin sa na fiqh da yake. Ina ganin wannan shine ƙarshen ayar sai mu ci gaba.
Wala tu tusufaha
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
نعم الله أمر بكيت ولا تصفها أموالكم كانوا بيوا واوا هي دوكيوينكم التي جعل الله لكم قياما wanda Allah ya sanya ku wato ku tsayu da su waɗannan dukiyoyin wajen kulawa da su warzuquhum fiha amma ku azurta su daga cikin wannan dukiyar ta su wawaye da kuka rike a rika ba su wani abu na bukatun su kenan waqsuhum wa masu tufafi a ciki wa qulu sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa in sun zo sun nemi a ba su saboda yanayin da suke na rashin suna cikin rashi na wato na wawanci to ku rika gaya musu kauli kyakkyawa a rika gaya musu kaulan ma'rufa kai hakuri ba komai in ka girma za a baka dukiyarka idan ka fahimci abubuwa yadda ake jiya dukiya za a baka takace ba komai a mai magana mai daɗi duk lokacin da ya yunkuro ya nemi a bashi kenan ita ma wannan aya kun ga tana cikin ayar da suke kula da haƙƙin ɗan adam kenan wanda musulunci za ka ga cewa albabu wani addini ko wani tsari na rayuwa da ya ba mai rauni haƙƙinsa irin addinin musulunci kaga nan an ware bayan gama mana maganar maraya an gama mana mata da za a aurar kar a yarda hatta wacce ka rike dan ka rike ka ce bari ka zani kar ka cuce ta a bata sadaki dan ba haka ba a bar ta aure da take so duk an taho ku kuduba aka zo aka ce wala tu sufaha amwalakum har ku baiwa wawaye dukiyoyinku malaman suka ce aka ce dukiyoyinku bayan kuma na sani me yasa aka danganta su gare ku saboda ita dukiya duk sanda aka alkinta ta aka kula da ita taburin kasa mai ita ya ci gajiyar ta wani ma ya ci gajiyar ta ba ba haka bane kamar arziki ne a garinku ko a gidanku ko a unguwanku kar kai bakin ciki ga shi mai arzikin kai mai hasada a kai mai addu'a Allah ya burinta su wannan arzikin ana nan sai yana so kai ma ka samu ko ba haka bane haka arziki yake to shi yasa sai aka ma jingina kamar dukiyar ta su wato waliyan wawaye ne sai Allah ya ce wala tu sufaha amwalakum kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku bayan dukiyar ta wawa ce wato ta shi wanda aka ban masa ne waye wawa malamai anan Ibn Kathir yayi bayani da yawa in aka ce safihi nau'i ne aka samu ne daban-daban yace wani lokacin yaro karami ana ce mai safihi an mutu an barka da kanan ka yaro dan karami bai sai da zai je kudin shi ba bai sai da zai je kasuwa bai sai da zai fatauci ba to kaga a lokacin ya shiga karkashin wannan ayar kar a bar shi muke shi kar a saka mai a ce ni ba ruwa na an raba gado kada je da ci dukiyarka ɗauki kayanka kai yaro har kai wannan a lokacin sunanki safihi kun fahimta da kyau haka nan wani lokacin ana kiran safihi wanda ake wato majnuni wanda yake kila dan uwanka ne yana da tabin hankali nan ba shi duke shi ba zai iya kula da ita ba zai cinye shi ma ya shiga karkashin nan wani lokacin wanda kuma yake da suke ta sauri in an ba shi shi ba mahaukaci ba ne da hankalin shi amma kowa ne watakila bukata ta 1000 sai je kashe 2000 ko ba ana samun irin su ba musamman irin matasan ne yanzu an saka mai dukiya mutan ban mai sai ya dauki abokai a tafi hotel ya biya ma kanshi dai ya biya ma abokansa biyu ko a za a tafi kallo kwallo Legas kuma ta jirgi za a biya ma kanshi kudin jirgi ya biya ma abokansa biyu ha jirgi kara ya warwashe kudin ya ci saboda wawa ne ko Allah ya kamala wa gurbi amin yazo an ne ce hatta yara da za mu tawo suna shan taba wawa shi kar a saka musu dutse eh ka taba ganin mai shan taba ya ruwa ta ai yana saya zuka zai mika wa mai so mai Allah ya kan ji shi wannan wawa ne ka kuma mu to yau shan taba yau ci tayi sauki cikin al'umma yanzu abin da yafi wawanci shine har ka kwallo harkar yan shaye-shaye harkar abubuwa ga sunan sai ka ga mutum an muke an bar shi da dukiya yaro ya kira abokan shi dan nan a warwa shi dukiya an ci ko kaga shi wannan ba mahaukaci bane ba yaro bane amma safihi ne
ibn kasir yace saboda yana da naqsan fil aqli auji yana da wata tawaya cikin hankalinsa ko ajininsa ila da hankalinsa amma bai farci sunna ba ba ruwan shi dan duniya ne dan tamole ne wannan jina ciki wani lokacin ana kiran wawa wanda yake amai ilahi ya riga ila yan dukiyar gatanan ya san ya ciyo bashi san ya ciyo bashi ya biye mai yawa in aka bar shi ka wani lokaci bashi ma zai fi karfin dukiya to sai a kokari a rike dukiyar tashi duk wannan yana karkashin wawa da aka fadi anan wala tusufa amwalakum kuna ganewa da kyau amma sai aka hade aka ce dukiyar ku sai malaman suka ce kaga nan ana nufin yaya idan mutum yana da yaya ya ga yabon masa dukiya ya saka masa daga ma za su tabanna to ba za a bar su ba ko kuma a'a wato ya zama mata wani lokacin su ma ba su cika kula da abubuwa ba akwai su da san gwaninta da san dandana a bata abu to duk dai ya shiga karkashin wannan ayar da aka ce kar ku bar masa dukiyarku dukiyar ta su ce amma sai aka ce taku saboda in ku rike kuna gurin kasa masu ita kuna kula da ita su amfana ko kuma kila nauyinsu ba zai dawo kanku ba a tunan wanka ne ka bar shi yadda ya warwashe dukiyar shi nauyinsa kanwa zai dawo in makaranta yake bai gama ba nauyin makarantar kanwa zai dawo cinsa kanwa zai dawo gidansa ka bari ya tsira wanda ya gada gidanwa zai dawo to kaga sai aka ce dukiyarku ku kula da dukiyarsu ce in ku kula su amfana ku kuma ta kare ku nauyinsu ba zai dawo kanku ba kenan an fahimta da kyau sai aka ce allati ja'ala Allahu lakum qiyama wacce aka sa ta yi ta dukiya kullum sai ta ake tsayuwa ake komai da ita ake gudanar da rayuwa sai Allah ya ce warzuquhum fiha to yayin da kuka rike dukiyar waɗancan da muka lissafo to shari'a ta yi da ku rika azurta su daga ciki kalmar rizqu a nan ya haɗa da ciyarwa da kula da iliminsu da kula da lafiyarsu da kula da wurin kwanciyarsu ya shiga cikin warzuquhum fiha wawa da aka rike dukiyarsa za a buɗe mai account ana saukowa ana masa abubuwansa har ya zama mutum kirki in yaron ne in kuma wawa da kila ya zama mai hankali in kuma wancan ne da kila kuruciya ce yanzu da abokai suna nema su bata shi har ya san ya mallaki hankalinsa to a daidai lokacin ciki za a yi ta mai waqsuhum rika masa tufafi dai a ciki sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa duk sanda suka yunkuro suka ce a ba mu kayan ka san wasu wawaye ba ce ko su a rike masa dukiyar dan me yasa akwai wani dan uwa da aka ban masa dukiyar ƴaƴan kanan san ƴaƴan wansa yana kokari ya kula sai ya zama uwar wato yaran tana zugo yaran cewa su ba su yadda ba wannan babban nasu lalle ya saka masa dukiyarsu ita za ta fara zuwa Dubai za ta fara ita ma za ta za za ta warwa shi dukiya to ya ta kokari ya kare aka yi ta dai rikici haka saboda rashin sanin shari'a da waye ba inda ba a je ba to kaga irin wannan babu daɗi in aka jarabce ka da irin wannan kai kana kokari ka rike sannan kuma suna yunkurowa suna gaya ma maganganu har a kai ka hizuwa wata kila kila a wuce da kai zuwa kotu to duk dai a je ka tsaya Allah ya ce ka kawo aya ka kashe gaban alkai sa wannan yaran marayu ƴaƴan dan uwana ne ya ban masu dukiya ina kula da ita kuma ne masu komai a ciki idan na bari suka cinye ko babar su na bari ta je ta cinye dukiyar nawa ne suka yi na zai dawo ba to da haka alƙali dalili kenan ga ta nan ban ci ban sha ba komai a lissafe ki ina kula da ita ina juya musu suna ci gaba da rayuwarsu to da haka ba zan ba su ba alƙali dan tafi kamar suka rushe dukiyar ko ka biye ta kwace ta tafi zuwa Dubai su ina ne ta je ta cinye kuɗin ita nata ne ita ba su muni take da shi ba to da je Dubai ma da su muninta na ruwanta da ne ayan da kuna fahimta da kyau kun an jarabce ka da irin wannan shine Allah sai ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa duk sanda suka zo ka gaya musu magana mai daɗi kar ka ce za ka ja da su ku yi haƙuri ka ɗauko lissafi kai masu in ka dalace ka nuna masu kulote ne mai duka ga dukiyar ku tana nan kuma zan ba ku kaya ku insha Allah Allah zai raya mana ku kaza 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 kamar su magana mai daɗi an hada mun san yadda yake ko eh to irin wannan abubuwa za mu yi ta jin su wani ba za ka fahimta ba sai rada matsalar ta faɗo kanka. Haka ma mutu abin mata yara ƙanana karsa yadda za ka yi. Kaga in ba ka samu wannan ilimin ba sai a zo a shiga abin da ba a so. Za mu tsaya a nan na ga nuna man lokaci abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a lada. Abin da kuma dai kuskure daga shaitan ne Allah ya gafarta man ya gafarta muku sannan kuma Allah ya mana tarayya a lada. Wannan sura tun da kuce-kuce ne dole kila daidai mai tafiya hankali fatan mu abin da muke karantawa ya zama amfani a gare mu kuma Allah ya zata mu da aiki da shi.
باتنسى